This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM kamar yadda aka saba na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya FM. Haka kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Kabara ne a shirin mu na safi tare nake da Ladan Ibrahim a yawa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga kanin labaran duniya.
Shugaba Barack Obama ya ce kai wani addini hari tamkar kai wa sauran addinai hari ne. Ministocin kula da harkokin cinikayya 12 daga yankin kasashen Pacific suka rattaba hannu a wata yarjejeniyar haɗin gwiwa kasuwanci a tsakanin su. A jiya Laraba, alkalin court da ke Pennsylvania ya yi watsi da kokarin da mai kare dan wasan barkwancin nan Bill Cosby ya yi game da tuhumar da ake yi wa shi Bill Cosby din akan fyaɗe.
To za mu ji a cikin cikakkun labarai. Kungiyar kwadugo ta Najeriya za ta tsayar da harkokin ayyukan gwamnati cak a jihar Imo. Menene zafi haka?
To majalisar kolin kungiyar kwadugo ta ba da umarnin cewa karrankata kaf rundunar kungiyar kwadugo ta koma birnin Bowere ta durkusar da ayyuka gabaki ɗaya ran 10 ga wannan wata.
To dai abin da ya zafi zamu ji a cikin shirin. Hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID za ta fadada ayyukan bunƙasa rayuwar matan Niger.
Ba mu so ana amfani da addini a raba mutane kamar a angwanu ku ba mun je mun yi bohol a gurin muka ba da suna peace well to wurin da duk musulmi da kristas ka zo su sha ruwa.
To haka kuma sashin Hausa ya kudiri aniyar kawo muku takaitattun tarihin yan takarar shugabancin kasar ta Niger guda 7 inda a yau za ku ji daya daga cikin su. Sannan a cikin labarai za ku ji sakon shugaban Amurka Barack Obama ga musulman Amurka a ziyarar da ya kai wani masallaci a jiya Laraba a garin Baltimore da ke jihar Maryland. Akwai shirin mu na domin iyali amma duk sai mun sha cikakkun labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Shugaba Barack Obama ya ce kai wani addini hari tamkar kai wa sauran addinai hari ne. Shugaban yana magana ne jiya salin da ya kai ziyara a wani masallacin da ke gundumar Baltimore da ke cikin jihar Maryland. Ga kuma abin da shugaba Obama ke cewa.
We're one American family, and when any part of our family starts to feel separate or second class or targeted, it tears at the very fabric of our nation.
Yace mu Amurkawa dukkan mu abu guda muke amma kuma da zaran wani bangare daga cikin mu ya fara jin cewa ya zama saniyar ruware ko kuma dan bora ko kuma yana huskantar tsangwama to wannan alama ce ta cewa kasar na neman shiga cikin wani hali. Shugaba Obama ya ci gaba da bayani ga taron al'ummar musulmai da ke Baltimore cewa ya damu matuƙa gaya ga irin harin da aka kai ga musulman Amurka jim kadan da harin da aka kai a Paris da wanda wasu suka kai a San Bernardino. Yace ko wannan masallacin ma da yake ciki yanzu nan yana fuskantar barazanar tashin hankali ga dai abin da shugaba Obama ya ci gaba da cewa.
Too often, people conflating the horrific acts of terrorism with the beliefs of an entire faith. And of course, recently we've heard inexcusable political rhetoric against Muslim Americans.
Yace sautari kun sha ganin yadda wasu ke alakanta addini da ta'addanci wanda hakan bai dace ba domin ko wannan mun ji wasu na kalamai waɗanda ba su dace ba akan musulman Amurka. Idan dai ba amanta ba dan takarar shugabancin Amurka karkashin tutar jam'iyyar Republican Donald Trump ya ba da shawarar cewa ya kamata a dakatar da barin musulmai suna shigowa Amurka har na dan wani lokaci kana a samar da wani kundin tattara bayanai game da musulman da ke Amurka ko kuma ya zame dole su shigo kasar. Sai dai sauran abokan yan takarar nasa sun yi fatali da wannan shawara tasa. Daya daga cikin shugabannin masallacin da Obama ya zarta a jiya din ba Amurke amma dan asalin kasar Pakistan Ahmed Rana shi da matarsa sun ce sun yi farin cikin cewa shugaba Obama shi da yar takarar shugaban kasa a karkashin tutan jam'iyyar Democrat Hillary Clinton sautari suna sukar lamirin tsangwaman da ake wa musulmai da musulunci a duniya.
Haka kuma ministocin kula da harkokin cinikayya guda 12 daga yankin kasashen Pacific suka rattaba hannu a wata yarjejeniyar haɗin gwiwar kasuwanci a tsakanin su. sun cimma wannan matsayar ce a garin Auckland ta kasar New Zealand. Suka ce wannan yarjejeniyar za ta ba su damar gudanar da harkokin kasuwanci a tsakaninsu ba tare da haraji mai tsanani ba. Kana zai cire duk wani shinge da ka iya kawo cikas ga harkokin kasuwanci a tsakaninsu da ma sauran kasashen duniya. Michael Froman shine dai ya rataba hannu a madadin Amurka. Ministocin sun ce babban manufarsu ita ce samar da walwala da ayyukan yi tare da bunƙasa tattalin arziki mai amfani a tsakanin ƙasashen nasu. Wannan yarjejeniya dai tana ɗaya daga cikin nasarorin da shugaba Barack Obama na Amurka ya samu tsawon mulkinsa na shekaru 7 a halin yanzu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Alkalin kotun da ke Pennsylvania ya yi watsi da kokarin da mai kare dan wasan barkwancin nan Bill Cosby ya yi game da tuhumar da ake wa shi Bill Cosby din kan fyaɗe. Alkalin ya ce ba ko je ka dawo za a ci gaba da wannan shari'a tasa. Babban hujjar da mai kare Cosby ya gabatar ko shine tsohon mai shari'a na yankin da ke sauraron ƙara a wancan lokacin baya. Ya bayar wa Cosby damar dakatar da sauraron ƙara a shekarar 2005 don haka ya ce zai yi amfani da dalilin da shi Cosby ya bayar ne game da wanda ya shigar da ƙaran. Mai kare Cosby ya ce don haka abinda ake bukata shine dakatar da wannan ƙaran. Lawyer Chris Tabak ya ce abinda muke fata ganin kotu ta yi a nan shine ta mutunta alkawari. Sai dai kotun ta ce game da wannan batun ba wani yarjejeniyar da aka cimma a rubuce. Akan haka ne alkalin ya ce mai gabatar da ƙara na iya ci gaba da tuhumar da ake wa shi Cosby. Alkalin kotun Kevin Steele ya ce kotu ba za ta amince da kokarin da wani mai hannu da shuni ya yi ba wajen amfani da tsarin da yake ganin yana da shi. Tasirin da yake gani yana da shi domin kaucewa tuhumar da ake masa game da aikata ayyukan asha.
To haka kuma ana zargin ɗan ƙungiyar ISIS da kashe ɗaya daga cikin jami'an da ke baiwa sojojin Rasha shawarwari. Ma'aikatar tsaro ta Rasha ta faɗa a jiya Laraba cewa jami'in wanda ba a bayyana ko wane ne ba ya samu mummunar rauni sa'ilin nan da yake aikin taimakawa sojojin Siriya don su san yadda za su iya amfani ko sarrafa makaman da suke da su. Ma'aikatar bata bayyana ina ne wannan abu ya faru ba, ya kuma sun bayyana cewa wannan yana ɗaya daga cikin hare-haren da aka kaima manyan sojojin su, sai dai ta ce za ta karrama marigayin bayan wannan mutuwa tasa. Wannan ɗan taliki dai shi ne na uku a jerin 'yan ƙasar Rasha da aka kashe a Siriya tun lokacin da ƙasar take aikewa da jami'ai da za su riƙa baiwa sojojin Siriya shawarwari game da ƙungiyar ta ISIS. Sai dai kuma Amurka da sauran ƙasashen yammacin Turai sun soki lamirin ita ƙasar Rasha na mayar da hankali a kan masu adawa da gwamnatin Bashar al-Assad kawai. Suna cewa hari ne da kuma suke yawan kaiwa ta sama na ramuwar gayya ne ko kuma da gayya. Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Za mu faro da Najeriya inda za mu ji cewa kungiyar kwadago ta kasar gabaɗaya za ta tsayar da harkokin ayyukan gwamnati cak a jihar Imo. Menene ya yi zafi haka? Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya jiyo mana ba'asin haka daga Abuja.
Na tambayi sakataren tsare-tsare na hedkwatar kungiyar kwadago ta Najeriya, Comrade Nuhu Abayotoro, ko menene musababin wannan rikici tsakanin su da gwamnatin jihar Imo?
Gwamnatin jihar Imo a ƙarƙashin shugabancin Rochas Okorocha kori ma'aikata sama da 3,000, akwai ma'aikata 19, wato a turance parastatals kenan, da ya kori ma'aikata. Kuma kungiyar kwadago tana ganin wannan ba daidai bane. Bayan sun yi magana baki da shi da shugaba, ya ba shi tabbacin cewa ba za a kori kowane ma'aikaci ba, kuma gashi ya koma ya yi abin da ya alkawarin da zai yi ba. Yanda za a kori ma'aikaci yana da ka'ida, yanda za a ɗauki ma'aikaci yana da ka'ida. Saboda haka kungiyar kwadago ta gaya masa, shugaban kungiyar kwadago ya gaya wa gwamnan Imo cewa wannan ba daidai bane, bai da hurumin ya kori ma'aikaci kawai haka, ba su kori ba.
Comrade Abayotoro ya yi bayanin irin matakan da za su ɗauka nan gaba.
To majalisar kolin kungiyar kwadago ta ba da umarnin cewa karrankata kaf rundunar kungiyar kwadago ta koma birnin Owerri, ta durkusar da ayyuka gabaki ɗaya ran 10 ga wannan watan. Saboda haka muna nan muna ta shirye-shiryen ƙaura mu koma Owerri mu tabbatar da cewa ma'aikatan mu da aka kora an maida su, sannan haƙƙin ma'aikata da gwamnatin jiha Ore ta rike an ba su cewa yayi ma'aikaci idan ya kai shekaru 60 da haihuwa ko kuma shekara 30 da yin aiki ya tabbatar cewa kawai an kore shi daga aikin gwamnati.
Kora ko ritaya?
Kora.
To shin uwar kungiyar kwadago ta Najeriya bata ganin ya kamata ta karabin hanyar sasantawa?
To mutumin da yayi da yake so da wani sasantawa da shi zaka yi, sai dai kawai ka yanke hukunci kai amfani da daman da dokan kasa ta baka da kwato hakkinka.
Comrade Nuhu Abayo Toro, sakataren tsare-tsare na headquarters kungiyar kwadago a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yau a kasar nan masu mulki sun zama gafiya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya.
To Allah ya kyauta, hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID za ta faɗaɗa ayyukan bunƙasa rayuwar matan Niger ta hannun wata ƙungiya mai zaman kanta a Najeriya da take jihar Filato wadda ake kira WOWI. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji daga Jos.
Hukumar raya kasashe masu tasowa ta kasar Amurka za ta faɗaɗa ayyukan kungiyar samar da zaman lafiya ta Women Without Walls Initiative zuwa kasar Niger. Kungiyar Women Without Walls Initiative da an kirkiro ta ne biyo bayan rikice-rikice da aka yi ta fama da su a nan jihar Plateau da niyyar sasanta tsakanin al'umma da samar da kyakkyawan zamantakewa. Yayin kungiyar sun hada da mata musulmi da krista da ke ayyuka da dama musamman a yankunan da a baya ake samun tashin hankali da suka hada da unguwannin Gangare, Bauchi Road, unguwar Rukuba, Gada Biyu da Bukur a nan cikin garin Jos. Sai kuma kananan hukumomin Riyom da Barikin Ladi da Wasi. A cewar shugaban kungiyar Madam Esther Ibanga, kasar Amurka ta yaba da ayyukan kungiyar, ta kuma amince ta tura wasu ƴaƴan kungiyar kasar Niger don su horar da iyaye wasu dabarun koyar da yara ɗabi'u masu kyau.
Ba mu so ana amfani da addini a raba mutane. Kamar a anguwar Rukuba, mun je mun yi borehole a gurin, muka ba da suna Peace Well, ta wurin da duk musulmi da krista suka zo su sha ruwa, suka haɗu and socialize, kin ga ba damuwa. Sannan kuma a gangare akwai wani classroom da muka renovating. Mutane Niger su ma suna neman wannan model school, saboda haka nan aka zo aka inviting din mu WOWI, wai mu zo mu taimaka mata a Niger su ma su yi wannan model school. So wayanda da su kai wayannan kamar su trainers din da su assistants din su ne yanzu za su je Niger su koya wa matan Niger wannan model school model din.
Wato koyarwa din nan suna horar da yara ne yanda za su zama masu da'a?
Ana dai nuna ma iyaye yanda za su zauna da yaransu, yanda za su gane yaransu, kuma yanda za su sa yaransu su zo kusa da su. Domin suna nan kusa da su za su iya taimake su, kamar kar su shiga wani halayen da bai kamata ba, ko kuma idan suna cikin damuwa ba za su ji tsoro su zo su ga iyayensu wai gashi-gashi abin da yake faru ba. Makarantar da zai koya ma mata iyaye inda za su zauna da mazansu da yaransu, wanda za su zama dai su da kansu security ne na iyalensu da communities ɗinsu. To kin ga mun yi, mu ne muka yi wannan pilot project a Nigeria kuma mun samu nasara.
Madam Esther Ibanga kenan shugaban kungiyar Women Without Walls Initiative. Kungiyar ta kuma karrama mataimakiyar shugaban kungiyar Hajiya Nafisa Musa da gwamnatin jihar Plateau ta baiwa alƙalancin babban kotun jihar ta Plateau. Hajiya Nafisa ta ce tana buƙatar addu'a wajen gudanar da wannan gagarumin aiki da Allah ya bata.
Kai yau na ji daɗi, ƴan uwa sun karrama ni.
To gashi kina mace kuma Allah ya baki wannan matsayi na babban alƙali a nan jihar Plateau. Ya zaki gudanar da aikin?
Alhamdulillah, abinda muke ta kokari a koyaushe muka samu kanmu ya zama na cewa mun rike gaskiya. Ko me zamu yi ya zama na cewa tsakani da Allah zaka yi, kar ka sa wani abu a zuciya, bambanci bambance bambancen addini ko wani abu ba zai taba zuwa ba. Insha Allah, abinda muke ta kokari kenan, domin matsayin da aka ba mutum zan duba ne cewa ya kamanta gaskiya. Allah ya tallafa mana ya bamu basira.
Sabuwar alƙalin babban kotun jihar Plateau kenan Hajiya Nafisa Musa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To haka yake, ana tare da sashen Hausa ne kuma na muryar Amurka a Washington DC, gundumar Columbia kenan. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoi ba. Ku jama ha tambaya ni ke da. Ku jama ha tambaya ni ke da.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau ɗaliban ƴan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki 660 daidai a hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Batun da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa kwamiti domin tantancewa, wanda kuma ya kasance kwamiti irinsa na biyu da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa, amma kawo yanzu haƙa bata cimma ruwa ba. To yayin da muke zuba ido da begen ganin nasarar wannan yunkuri, bari mu koma kan harkokin siyasa a jamhuriyar Niger, inda ake shirin gudanar da babban zaɓe na ƙasa. Yau ma muna tare da Madam Sule Rabi Hassan na faɗa, wata gogagga 'yar siyasa da ke takarar zuwa majalisa a jihar Konni. A cikin hirarsa da wakilin mu Haruna Mamman Bako, ya tambaye ta irin canjin da take gani ya kamata mata su nema a harkokin siyasar ƙasar ko bayan zaɓuka, sai ta bayyana cewa:
To wannan ya Allah yarda nake shi haɗin kai ne. Baska har yanzu na ce muku kanmu bai wayi ba, sai ka gani cikin majalisa ma dan mata suna wanga party wanga party wanga party ba a gama kai. Me ya Allah yarda mu gama kan mu zami. Kamar ni nan yammai ko min turwa ni kon sayar ce. Amma tare da mata muke mu mun aje haraka party party. Kawai mu mun zama kawai kon sayar ne, kuma ya Allah yarda duk abin da ya kamata mata su samu. Wannan sun sani muna yin magana kuma muna samu mata incin kansu da yara, na ga muku duka muna yi. Kuma ya Allah yarda mu in mun tayi majalisa mun hada kan mata, kuma kun ga abin da zamu komi na mu tare zamu tayi, kuma tare da maza hankali kwance zamu cikin ruwan sanyi mu hiddo incin mu.
To za ki jawo hankalin ra'ayin jama'a musamman anan da kike takara Konni, saboda jama'a mata su gane muhimmancin mace kike yar uwarsu, wata kila zaben ki zai kawo sauyi a rayuwarsu.
Ah, matan Konni Dija sun gane. Ni ban yi tsammani a Konni ba mata suna saukin ganiwa, sun yi saukin ganiya. Kan in zo ma duka muna nan muna meeting karce karce. Kuma mun ga yanda mata suke hutawa. An san matan Konni ƴan kubli ne. Amma sai na ga wani change, mata sun tambayi uzumi ga mazansu, sun huto sun yi mini na'am. In ka lura duka meeting akin da muke Kwaniyo ya kai karce 10 da muka yi, amma mata sun yi maza yawa, mata sun huto. Kuma ina roƙon ba ma Kwanni ba dai, ko ina mata su tambayi izini ga mazansu. Maza ba su da problem. In sun san inda za su sai su daha ma ƴaƴansu mata su zo wurin nan, inda suka tambaya su tsaya nan, in suka yi sutenir kin mace kuma su koma gida. Abinda muke roko mata duka su daha ma mata ƴaƴansu. Kwanni mun gaya musu a hidda siyasa, mu da muka hito mu ne ƴan Kwanni ne, da ni da mata miki ya ta Hajiya Mariya, mun ce da sunan matan Kwanni muka hito, ba da sunan wata siyasa can daban ba da wani wane ne. Mun ci dukan su zo mu gama ƙarhin mu, mu samu mu shahi hawayen mu. In suka ce kowanne wani wuri za su muka rarrabu muka dispersion energy kin mu, kenan ba mu shirin samu biyan bukata. Abinda muke so duk inda adda koi mace ta hutu mata su daha mata, shi muke roko mu hiddo incin mu. Inda ka gani ka ce a majalisa a ina duka inda ya kamata mata suke, sai maza su danne mu. Kenan muna roƙon ku dafa muna mu samu mu hiddo incin kanmu.
Wani bi yana ganin kaman matan sai su suna jiran kota ko wajen bada mukammai marmakon su hito a dama da su. Har waɗansu muryoyi na cewa tunda yanzu mata na ganin ƙarhin su ya kai, tsoron su ya ɗebe, don mi ba su hito a buga da su maimakon su yi jiran kota. Kina da wannan ra'ayi?
To zancen kota da gaske ne, akwai zancen kota, amma inda nake so ni a ra'ayina mata su bar jiran kota su hito. Kamar yanzu nan pre campaign da muke nan muna yi Kwanni, mu bi ne rak, mu bi muka hito, babu namiji ko guda tare da mu, babu wanda ya dafa mu. Muka zo mu da ita daga can, muka shawara ni da ƴar uwata, nace za mu zo ƙasar Kwanni mu biyu ba da kowa ba babu wanda yake babu dan takarar da namiji yake tare da mu kuma kun ga rawar da muke taka a ƙasar kwanni mun jijjiga kwanni mun girgiza kwanni maza sun hito yara sun hito mata sun hito haka nake so duka mata ƴan uwana ku yi kamar yanda mun kai da ni da Hajjia Mariya mata mikiyata
to da fata mata sun ji wannan kiran naki madam Sile zasu kuma hada kai su ba da gudunmuwa domin cimma wannan kikkiawan burin abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakuwar tamu madam Sile Rabi Hassan na fada ya takara zuwa majalisa a jihar Kwanni jamhuriyar Niger sai kuma wakilin namu Haruna Mamman Bako da ya taimaka wajen nasarar shirin da Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa matan da ke ba da gudunmuwa a harkokin siyasa da hankoran ganin ci gaban al'umma da gida ƙasa a jamhuriyar Niger fata alheri
kai mata su ne duniya
to an gaida Grace alheri da shirin domin iyali to har yanzu fa ba za mu bar Niger din ba domin ko kamar yadda muka faɗa muku sashen Hausa na muryar Amurka zai dinga kawo muku takaitattun tarihin ƴan takarar jamhuriyar Niger guda bakwan nan inda za mu sa su ɗaya bayan ɗaya bari ma mu fara da jin ko wane ne Ibrahim Yakubu
an haifi Ibrahim Yakubu ne a ranar 8 ga watan August na shekarar 1971 a birnin Maradi na jamhuriyar Niger yayi karatunsa na primary da secondary a birnin Maradi Da bisani ne karatun nasa ya koma a makarantar horar da ma'aikatan gwamnati inam a matakin farko daga shekarar 1988 zuwa shekarar 1991 sannan ne ya ci gaba da karatun nasa a mataki na gaba a wannan makarantar amma a fannin aikin custom code 1 daga shekarar 1998 zuwa shekarar 2000 Ibrahim Yakubu ya samu ilimi mai zurfi a fannin aikin custom code 1 a birnin Casablanca na kasar Morocco daga shekarar 2006 zuwa 2007 a fannin fafutuka a cikin kungiyoyin fararen hula Ibrahim Yakubu ya fara wannan fafutukar ne tun yana dalibi inda ya jagoranci kungiyar daliban makarantar college ta birnin Maradi da ta daliban makarantar horar da ma'aikatan gwamnati ina sannan daga shekarar 2001 zuwa 2003 Ibrahim Yakubu ya kasance mataimakin babban magatakardar kungiyar jami'an custom code 1 ya kasance kuma sakataren sadarwa na kungiyar kwadugo ta CDTN daga shekarar 2003 zuwa 2006 babban magatakardar kungiyar jami'an custom code 1 isnad daga shekarar 2003 zuwa 2012 shugaban haɗin gwiwa na kungiyoyin da ke fafutukar yafewa kasashe matalauta bashi RNDD daga shekarar 2004 zuwa 2010 ya kuma rike mukamin shugaban kungiyar kwallon kondo da kuma mataimakin shugaban babbar kungiyar kwallon kafa ta Niger Fenifoot a cikin shekarar 2009 ya kuma rike mukamin kakakin majalisar tuntubar juna daga shekarar 2010 zuwa 2011 ya kuma rike mukamin ministan sifiri daga shekarar 2012 zuwa 2013 Ibrahim Yakubu ya kuma kasance mataimakin daraktan fadar shugaban kasa Isufu Muhammadu daga shekarar 2013 zuwa 2015 ya kuma kafa jam'iyyar MPN kishin kasa a cikin watan Nuwamba na shekarar 2015 manufofin siyasar Ibrahim Yakubu sune kawo sauyi game da shagorancin kasa kamar yadda ya bayyana mana
kyautata zaman mutane ɗan Niger su zama uwa ɗaya uba ɗaya kuma siyar ras zamna cikin wannan kasa kuma ita kuma wannan kasa kuma a kare ta a nemo mata zaman lahiya da kwanciya tun da kwanciyar hankali akwai abin da muke cewa tattalin arzikin shi gaba ɗaya in ana so talauci ya rage to sai an sa arziki cikin kasa sune na farin makaranta sune na biyu likita yannan na uku shine ruwa game da kokarin da za a yi na ba mutane ruwa kashi 74 cikin 100 in ka tambaye su menene matsalar su shine abinci da ruwa yanzu cikin halin da muke Niger babu likita a kusa kuma lokacin da ka same ta babu magani yannan makaranta ita kuma an yi ta ne don a ba mutum horo shi ma ya taimaka ma kanshi zaman shi na rayuwa kuma ya sa arziki cikin kasa to sai muka gani makarantar Niger koda in an diba a yawan mutanen da ke shiga makaranta sun karu amma ga arzikin ga husa ga darajar makaranta bai da daraja ko guda mun yi makarantar da ba ta da unhwani ga mutunan ba ta da unhwani ga kasa amma tana kara yawan mutane ko da yake sai kaji gwamnati suna cewa ga matsaloli ga tsarin kasa wanda take darar ta kanta shine duk wanda ya shiga makaranta za a bashi horo horon da zai bashi aiki abubuwa suna da yawa amma mun ga yi muka ce mu wanda za mu ba kari cikin wannan tahiya sune taimaka mata taimaka wa matasa. Tunda ka san Niger an gayi an ce cikin shekara 50 talauci yana karuwa wani lokaci, amma an ce inda yake karuwa wajen mata ne. Kan na karshe shine game da tattalin arzikin kasar. Cikin arzikin mu kamar kashi 100 kashi 6 ne kawai ake dibin ya huto da arzikin cikin kasar nan. Mu kuma muna cikin mayya masu hudo uranium haka. Muna dan karhi kadan game da man petrol ko game da zinariya. Muka ce abin da za a yi na farin shine a bayyana gaskiya menene muke samu cikin wannan arzikin na kasa. Kudin ajimilti sun tashi miliyar din sefa 9,000. 9,000 na miliyar din sefa ne za mu sa a shekara biyar wannan dan ayi wannan abiya wannan program. Kuma mun ce za mu samu yawancin su a cikin kasar Niger kashi 60%. Yannan kuma za mu nemo kashi 40% a kauye. Ka san kauye ana samun taimako kuma ana samun bashi in tattalin arzikin ka na da ƙarfi. To kenan a cikin ƙasa mun ce za mu nemo kuɗi game da dalar gwamnati a biya ta. Abin da ya shahi Lanho
Ibrahim Yakubu yana ɗaya daga cikin matasan da suka tsaya takara a zaben shugaban ƙasa na wannan shekarar ta 2016. Yana da aure da kuma 'ya'ya huɗu. Yana kuma shawar karance-karancen littattafai da wasannin motsa jiki. Ya kuma sha samun lambobin yabo a fannoni da dama. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
To bayan wannan bari mu danji wannan sako.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen karanta labarai a babban gidan rediyo a Najeriya, sannan kuma baya gani ko kaɗan.
A lokacin da aka haife ni ina gani, to bayan da na kai kamar shekara 6-7 ne a duniya sai na samu lalura ta rashin gani.
Kai har malam Baryabo ya samu ta ƙasa gaba ɗaya a Najeriya. Ka yi firamare, ka yi sakandare, daga nan kuma fa?
Sai na tafi kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna, wato Kaduna Polytechnic.
Bayan mutum ya yi digiri a Najeriya, akwai abin da yake yi, kai ina aka kai ka?
Jihar Akwa Ibom domin yi wa ƙasa hidima.
Daga nan ka ci burki da karatun ne koko?
Sai na je jami'ar Manchester a ƙasar Ingila na yi master a digital communication.
To aiki kuma fa?
Na fara aiki da nan gidan rediyo Najeriya Kaduna a shekara ta 2006.
Iyali fa?
Ina da aure da yara.
Turka shi. Lallai na kasa ba kasawa ba, kowa da yadda yake samun na kasarsa, kamar yadda waɗannan mutane biyu suka ce.
Wato faɗuwa ne da kan ɗorawa?
Inji ne ya buge ni nan wurin.
Ƙwararru ma sukan yi magana sosai akan maganar na kasa.
Uwa tana da 'ya'ya waɗanda suke da lafiya da kuma wanda ba shi da lafiya, to kaga dole ne wanda bai da lafiya ɗin nan ya samu kulawa fiye da waɗanda suke da lafiya.
Kasance da shirin na kasa ba kasawa ba. A kowace ranar Alhamis a shirinmu na karfe 8, wato shirin Hantsi, daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC, wanda ni Usman Kabara zan dinga gabatarwa.
Na kasa
ba kasawa ba.
To kafin mu kare, bari mu koma ga ladan mu ji labaru, amma wannan karin a takaice.
Shugaba Barack Obama ya ce kai wani addini hari tamkar kai wa sauran addinai hari ne. Shugaban yana magana ne jiya a salin da ya kai ziyara a wani masallacin da ke gunduman Baltimore da ke cikin jihar Maryland. Shugaban Obama ya ci gaba da cewa bayani ga taron al'umma ga musulman da ke Baltimore cewa ya damu matuƙa ga harin da aka kai ga musulman Amurka. Ministocin kula da harkokin cinikayya 12 ne daga yankin kasashen Pacific suka rattaba hannu a wata yarjejeniyar haɗin gwiwa a kasuwancin a tsakaninsu. Sun cimma wannan matsayi a Auckland na New Zealand.
To an gaishe ka Malam Ladan da takaitattun labaran shirin ya kammala, sai an jima za a jima a shirin Hantsi in Allah ya yarda. To ga sakon taziyar mu muna mika zuwa ga Hajiya Hafsat Muhammad Baba wanda ta rasa mahaifiyarta Hajiya Hadiza Mamman da aka fi sani da Hajiya Umma a unguwar Sarki. Ta rasu a babban asibiti yake Abuja, aka kuma yi jana'izar ta a Kaduna. Ta rasu ta bar 'ya'ya 6 da jikoki da dama cikin 'ya'yan nata da ita Hafsa da kuma ambassador Yusuf Mamman. Da fatan Allah ya ji kanta, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yau da ita ne gabatarwa da kuma Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni, sai injiniyan mu Jonah Collins Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalamu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.